Shugaban majalisar dattawan Najeriya Ahmed Lawan ne ya karanta wasikar bayan majalisar ta kwashi kusan sa'o'i biyu tana zaman sirri. Wasikar dai tana kunshe ne da dalilan da yasa kasar ta rage kasafin kuɗin wannan shekara domin faduwar farashin danyen mai a kasuwar duniya. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana dalilan da yasa za a ciwo wannan bashi.
Cin bashi a Najeriya ya fi sauki ka jiwa a ƙasar waje saboda halin da su ma ƙasar wajen take ciki da kuma wato asara za ka yi tafi yawa. Shine ya rubuta mana mu yadda da wannan gyaran da ake so a yi a cikin kasafin kuɗin Najeriya. Shine muka yadda. Ba sabon abu bane, dama kawai tabbatarwa za mu yi, ba wai bashi ne muka ƙara sabo ba, kar mutane su ce wani bashi aka ƙara sabo. A'a, lissafin da muna cikin kasafin kuɗin 2020 to amma sai ya zama ana son a yi gyara.
Shi kuwa sanata mai wakiltar Kaduna ta tsakiya Obasani ya ƙara jaddada muhimmancin ɗaukar matakan taimakawa ƙasar ne ganin cewa al'umma suna buƙatar ɗauki ta fannoni da dama kama daga fannin kiwon lafiya da abin da lafiya za ta ci.
Wannan haɗin kai za mu iya ba gwamnatin tarayya domin a kai ga nasarar yaƙi ma wannan cuta. Kuma kamar yadda kika sani wannan cuta tana buƙatar mu haɗa kanmu mu bar maganar bambancin siyasa da ra'ayi a zo a ceci wannan ƙasa domin duk wani ra'ayi na siyasa bai yiwuwa sai da lafiya.
Amma ƙwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya ce annoba ce da ta shigo duniya baki ɗaya ta sa ƙasar a cikin wani halin haƙula'i wanda dole ne a ciwo bashi.
Matsalan bashi a kowane lokaci masana kimiyyar tattalin arziki sukan nuna wato rashin amincewansu da gwamnati ta ci bashi ba don komai ba, saboda sai a ga kaman ba za a yi aiki da kuɗin kaman yanda ya kamata a yi aikin da su ba, sai ki ga kaman kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Wannan yana ɗaya daga cikin ababen da masana kimiyyar tattalin arziki sukan yi kace na ce a kai wajen cin bashi. Hakanan akan kawo hujjojin cewa shin bashi nawa ake bin mu a yanzu, tsagwaron kuɗi nawa gwamnatin tarayya ta ci bashi, kuma yaya za a biya. In aka dubi yanayin yadda tattalin arzikin ƙasar Najeriya yakan hau ko ya sauka, wato ya ƙaru ko ya ragu, ai sai mu ga cewa in ka dangana irin Najeriya da kaman ƙasashen Amurka ko irin su Egypt ko ƙasan wato Misra kenan ko ƙasan Afirka ta Kudu South Africa, sai ka ga mu har yanzu bashin da ƙasar Najeriya ta ci bai kai kwatankwacin bashin da waɗannan ƙasashen suka ci ba. Idan aka dubi alƙalman ƙididdigan bashin aka dangana shi da ƙarfin tattalin arzikin Najeriya.
Kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya tura majalisa ya ragu daga naira triliyan 10.5 zuwa triliyan 10.2. Kazalika an rage kiyasin farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya daga dalar Amurka 57 zuwa dalar Amurka 30. Kuma an rage adadin gangar man da za a riƙa haƙa a rana daga ganga miliyan 2.7 zuwa miliyan 1.7. Bugu da ƙari an ƙara farashin dalar Amurka daga naira 305 wanda aka gina kasafin kuɗin a kai zuwa naira 360. Majalisar dokokin ƙasar ta sake tafiya hutun sai babu ta gani a bisa dalilin takunkumin hana yawo da mahukuntar ƙasar suka gindaya saboda daƙile yaduwar cutar coronavirus. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.